muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mutane yanar gizo a VOA Hausa ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa.
Mu'azzam
tare da ni Sarfil Hashin Gumel.
A duk ranar Laraba, shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. A yau ranar 4 ga watan Disamba na shekarar 2019 zamu duba batun ƙara ciyo bashi da Najeriya ke shirin yi.
Shekara biyar da ya wuce basu inganta mana kasan ba, sun ga halin da ake ciki basu gani ba, sun ciyo in can ba su kan basu biya ba, shine suke so su ƙara daura ma wani.
To shin menene matsayin 'yan Najeriya ko kuma tsayar matasa game da ƙarowa Najeriya nauyin bashi?
A ra'ayina gaskiya wannan bashin da za a ciyo ni ba na goyon baya tunda karo na uku kenan. In an karbo kuɗin ma abin da ake cewa za a yi ba a yi, baya zuwa inda ya kamata ya zo wajen talaka. Sai makale a sama.
Ai ra'ayina shine idan an ci wannan bashi ya kamata shugaban kasa duk ayyukan da ya bayar ai da wannan kuɗi ya bibiye su. Matsalar da muke fuskanta idan an bada kuɗi ai aiki ba a bibiya.
To sai a kasance da wannan shiri domin jin dukkan abubuwan da muke dauke da su. Haka kuma a shafinmu na Facebook mun tambaye ku cewa a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ke shirin ƙara ciyo bashi daga kasashen waje, shin kuna gani wannan da ba daura shugabannin gobe ko matasa nauyi bane a gaba? Za mu kawo muku wasu daga cikin amsoshin da kuka bamu.
To ga waɗanda ba su samu damar bayyana mana ra'ayoyinsu ba akan wannan batu na ciyo bashi, za mu buɗe muku layin waya domin ku kira mu ji naku ra'ayin. Lambar mu ita ce alamar tarawa 1-202-205-5. Sai ku biyo mu domin cin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe.
Ko za mu fara ne da karanto amsoshin da kuka rubuto mana na tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook.
To amsar mu ta farko ta fito ne daga Usman G. Jibril Funtuwa, wato a jihar Katsina. Ya ce a gaskiya ko da shugaba Buhari zai amso asusun IMF baki daya, na imani da Allah ba zai ba mu kunya ba, ba kuma zai zura ido su sulale ba kamar yadda gwamnatocin baya suka yi kenan.
Babu ma mai ji za a ranto ko an ranto.
To ba.
Sai kuma an san Salisu mai shinkafa son ya ce yau da gobe ikon Allah gaskiya bai kamata gwamnatin Najeriya ta ciyo bashi ba, domin yin hakan tamkar ɗorawa shugabanninmu na baya ne gadar basussuka.
To fa lalle fa. To sai kuma Nasiru Kainuwa Hadija ya ce bashi hanji ne, ba ƙasar da ba ta da bashi a kanta ba. Wato kowace ƙasa akwai bashi. Biyu hasa kuma kun sani bashin da ake bin Amurka ninkin ba ninkin wanda ake bin Najeriya ne. Don haka mun amince a ciyo bashi matuƙar talaka zai gani a ƙasa.
Yanzu an gani.
Wato ya kwatanta cewa wai bashin da ake bin Amurka da kuma to ai ba ka haɗa ƙasa.
Akwai abubuwa da yawa.
Ba ma za ka haɗa ƙasa ba guda biyu.
Sai kuma amsar Adam Taylor Gurum Hausawa ya ce daga jihar Plateau ya ce assalamu alaikum yau da gobe. A matsayina na ɗan ƙasa kuma mai kishin ƙasar shi, samsam bana goyon bayan ciyo bashi da shugabanninmu suke yi, domin hakan na yi kutse wajen hana shugabanni masu zuwa aiwatar da aiki sai a bar su da biyan bashin da mu 'yan ƙasa ba ma ganin alfanin shi.
To sai kuma kaka Alhaji Bakar ne Gursuma da Masak, shi kuma cewa ai ba yau bane ake wato labta al'ummar Najeriya bashi, idan za a sha giya a sha ta 1000, don haka muna goyon baya.
To Allah ya kyauta.
To abin ya.
Shi kuma Nuruddin Dan Sule ya ce wannan ba adalci bane, domin ƙara durƙusa ƙasa da mu shugabannin gobe wannan ba daidai bane.
To madalla ƙarshen ra'ayinku kenan, mun gode sai a cigaba da aikowa. To kafin mu kai ga zauren tattaunawa da wakili mai shirya, zamu je jihar Kano inda zamu ji ra'ayoyin wasu matasa game da wannan maudu'i namu.
Sunana Alle ta ciyama. To a ra'ayina ni ai ta kasa ba ma kasa ba duk irayin dan adam da ya gana mu'amala da kuɗi to baya zama wani shi kade sai da wani. Saboda haka duk kasashe musamman mu nan Afirka tahin da muke yi wasu ne suke dafa mana muke tahi ta hanyar bashi ta hanyar tallafi, wani abun ya zama tallafi ne akai mana, wani abun kuma bashi ne sai a biya. Kawai dai abun da ni nake duba akai shine ba karɓo bashin ne matsala ni a gurina ba, yadda za a bi wajen kashe wannan kuɗaɗen. Idan shugaban kasa ya ba da umarni a yi kaza to bibiyar wannan abin da za a yi da wannan kuɗaɗen ya kai inda ake so a yi je, ko kuma abin da ake so a yi din an yi, shine kawai ni dai burina ya warata ne so in ba shi kasa. Man
sunana Abubakar Sani, a ra'ayina gaskiya wannan bashin da za a ciyo ni bana goyon baya tun da karo na uku kenan. In an karbo kuɗin ma abin da ake cewa za a yi ba a yi, baya zuwa inda ya kamata ya zo wajen talaka sai makale a sama. Idan jin daɗi ya zo a ƙasar nan tsirari su suke jin daɗi, amma idan wahala ce talaka shi kullum shi ke shan wahala. So da haka jiya ma mai tabalanta na yau, ga misali titin nan na Maiduguri Road tun zamanin Obasanjo aka fitar da shi har yau ba a gama shi ba. So irin wayannan abubuwan ga sanan da yawa ba su lissafa ba a ƙasar nan. So da haka ba ma goyon baya gaskiya a ciwo ba shi.
Sunana Yahaya Adamu. Abin da za mu ce da wannan bawan Allah, idan wannan rance zai zama alkhairi a ga 'yan ƙasa, to Ubangiji Allah ya sa a karɓo su, kuma Allah ba da ikon ayyuka da za a yi da su wanda za su ci gaba a ƙasa.
Suwana Bashir Muhammad ya kasai. Gaskiya wannan bashi suga da ake karɓowa ba su da amfani a gare mu, saboda a baya an yi mana gane cewa an kwato kuɗi biliyoyi, amma kuma har yanzu ba ambata komai abin da aka yi da su ba. To kuma gashi ana dada karɓo wayansu kuma bashi wanda yake wannan bashi ƴaƴa da jikokin jikokin ma nan gaba in sun zo suna cikin matsala. Gashi a cikin matsalolin da ake faɗa za a yi da kuɗin babu abin da mu muka gani. Gaskiya ba wanda zai fito ya ce da kai ya amfana kai tsaye da irin wannan kuɗaɗe da ake karɓowa. Kuma kuɗin nan kullun ninkawa ake yi, kuma kuɗin nan kullun ƙara ninka mana bashi ake yi, wanda yake gaskiya mu ba ci gaba ne a gunmu. Abin mu a hakan ma alhamdulillahi, tun da yake kamar inda ake ikirarin ƙasar mu da arziki da kuɗi da komai, to har yanzu mutane kalilan ne suka rike kwatowa da ake cewa an yi ko wani abu, gaskiya mu ba mu gani ba. Sannan kuma a ce a ƙara mana bashi, to ƙarin matsala ne da mu talakawan ƙasa na ƙasa za mu shiga.
Sunana Hamisu Abolu. Ra'ayina shi ne idan an ci wannan bashi ya kamata shugaban kasa duk ayyukan da ya bayar a yi da wannan kuɗi ya bibiye su. Matsalar da muke fuskanta idan an ba da kuɗi a yi aiki ba a bibiya, rashin bibiya shine babban matsala. Amma in dai za a bibiya a ji inda aka sa su aikin da aka bayar an yi abin da ya kamata, ai ba wani matsala bane. Ba ƙasar da bata cin bashi, su ma America suna cin bashi, duk wata babbar ƙasa tana cin bashi, amma ana bibiyar ina aka kai wannan kuɗin da aka ciyo bashi. Mu shine fatan mu kawai.
Sunana Ya Ugarba. Can baya mai girma shugaban kasa Babangida ya ciyo, kuma da sai da aka bibiyi mutane aka tambaye su, wasu suka amince wasu ba su amince ba, amma duk da haka shugaban kasa mai girma ya ciyo wannan bashi. Har ta zo kan mai girma shugaban kasa Obasanjo shi ma ya ciyo. To gashi ta zo kan mai girma shugaban kasa Jonathan shi ma ya ciyo. Gashi kuma Allah da kaddara ikonsa ta zo kan mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari a matsayina na talaka. Idan an ciyo wannan bashi, bukata ta muga cewa Allah ya bashi ikon an yi wa jama'a aiki ya juya ya bibiyi mabiyansa. In an sa su wannan aiki irin ka bibiyarsu.
To a gaida Mahmud Kwari. Yanzu kuma lokaci ne da zamu leka zauren tattaunawa da wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikra ya jagoranta game da batun ƙara ciwo wa Najeriya bashi. Naki Ikra, gare ka.
To masaru assalamu alaikum, muna da malamai a zaure guda uku waɗanda zamu dubi lamarin bashin da ke kan Najeriya ididdiga a ƙarshen wannan shekara da muke ciki take na cewa ya kai trillion 25.7 wato kusan trillion 26 kenan. Za ku ji sunayensu daga bakin su.
Sunana Musa Aliyu Sarkin Yaki daga karamar hukumar Zaria cikin gundumar Kaura.
Ajiya.
Sunana Saratu Abubakar Zazzau wacce aka fi sani da Saratu Rumbi.
Sunana Ismail Sahabi daga nan tudun wadan Zaria.
Menene kace ganin makomar Najeriya game da wannan bashi na trilliyoyi da ke kanta?
An Isa Lawal Ikra, kafin in magana akan makomar kasar, wannan bashi da shugaban kasa ya rubuta, wasika ya rubuta majalisa ta tara, a lokacin wancan majalisa ta takwas ya rubuta, suka ce a'a ba za su bashi izini saboda wasu dalilai. To a yanzu wannan majalisa kusan tashi ce, rubuta musu yana so a ci bashin kusan dala biliyan 29.96, kusan biliyan 30 kenan. Kusan abubuwan da duka ya rubuta a takardar za a yi abuwa ne da suka shafi harkar wutar lantarki da mining da harkar agriculture, noma da kiwo kenan, sai harkar lafiya da ruwan sha da kuma harkar ilimi. Ka dauko ita kanta fawa, kusan shekara 40 a Najeriya ana cewa za a yi Mambila Power Project, wanda mambilan nan ita ce in aka yi ta mutanen arewa za su samu wutar lantarki. To tun da shugaba Muhammadu Buhari ya zo ake yaudaran talaka musamman yan arewa akan Mambila Power Project. A shekarar 2016 ya sa kuɗi, shekarar 2017 an sa, 2018 an sa, 2019 an sa, 2020 an sa, yau sai ga minista ya fito ya ce ko share wurin nan ba a yi ba. So yanzu kuma za a ci bashi dan sunan za a sa a harkar fawa da wannan harkar mambila, kudaden da aka sa a bai mai aka yi da su.
Amma dai ka san irin wannan bashin, ai wadanda ke bayarwa su kan sa ido akan abun, kila wannan karan mambila ta fara aiki.
To Allah ya sa, a gurguje sun ce za a sa harkar mining da harkar titina. Yanzu duba tun daga Abuja zuwa Kano shekara nawa ana aikin nan, kullum mutane ke mutuwa. Yanzu gwamnati ba ta iya bada kuɗi a ƙarasa aikin ba sai an ciwo bashi. Harkar noma da kiwo, Najeriya muna da sama da hektar miliyan 30, amma tun da gwamnatin nan ta hauta ce tana tallafa ma manoma, su kan sun fito turu Anko Boros program sun ce sun tallafa ma manoma kusan miliyan 1.1. Amma ka je kauye ku ka tattauna da manoman gaskiya, shin mutun no suka samu wannan tallafin? Shin gwamnatin tarayya hawan shugaban kasa Muhammadu Buhari hektar nawa ya je kauye ku daji ya gyara inda ba a noma? Yanzu mutanen da ke binni idan za su yi noma a hektar ana bada har 30,000, 40,000, 20,000 a hekta ɗaya in za a baka aro ka su noma shekara ɗaya. Babu wuraren noman musamman arewa. Idan ka zo magana harkar lafiya, yanzu manya-manyan asibitin gwamnatin tarayya musamman teaching hospital mu a nan garin an yi lokacin da idan ka je asibitin ma wari yake. Asibiti fa inda kake neman lafiya, glob in ya mutu mara lafiya ke hada kuɗi su sai glob su sai wasu abubuwa su ba su hada kuɗi su sai chemical da za a wanke bayi.
Amma duk wannan abubuwan ne suka sa ake so a ciwo bashi ai dan ai maganin.
Kara biyar me akai dubba su sukan da aka ci a baya, in ka zo harkar ruwan sha, kashi sama da kashi 40 na mutanen Najeriya ba su da ruwan sha tsaftatacce da za su sha. An ce sai an ci bashin $30 billion kan nan za a sa a harkar ruwan pompo. In ka zo maganan ilimi, wancan gwamnatin an yi yarjejeniya akwai need assessment fund, an ce za a bada 1.4 trillion. Malam in Isa Lawal Ikra, akwai bashin da wannan gwamnatin ta fara ci shekarar 2015 na biliyan 1 da miliyan 300 wanda suka ce za su gyara northeast. Abun kunya, shekara nawa yanzu daga cin wannan bashin, me aka yi a northeast?
Wai so kace kace cin bashin nan bashi da wani amfani?
Gaskiya ni ana watanani a shekara biyar ko ku kai kanka maganganun da kai dazu a shimfidar da kai in baka manta ba, daga shekarar 16 na wancan gwamnatin sun ci bashin kusan trillion 12 ne da biliyan 600 a shekara 16. Kuma kaga ayyukan da aka yi diddade cewa sun yi banna, an yi banna wanda ba a taba yin ta ba a tarihin Najeriya a shekara 16 nan. To amma abun mamaki, muna ta zagin PDP, sai ga APC ta zo a shekara 4 ta ci bashin trillion 13 da biliyan 100. Wasu ayyuka aka yi a ƙasa, wanda talaka zai shaida a shekara biyar.
Ba gashi an fara ganin jirgin kasa na kara kaina da kai komo a kasa ba.
Jirgin kasa a waccan gwamnatin suka yi sai da suka yi kashi 85 karasa gwamnatin nan ta yi. Isa Lol Ikare yanzu a shekara hudu an ci bashin trillion 13 da biliyan 100 kusan kace yafi abin da wayancan gwamnatin da muke zagi a shekara 16 suka ci kuma yanzu aka kara cin bashin biliyan 30 in baka manta ba shekarar da ta wuce bashin da ake biya fa a budget din shugaban Muhammadu Buhari kusan 2 trillion biyu da wani abu aka biya a 2019 wanda capital expenditure aikin da za a yi matalaka a ƙasa kusan trillion biyu ne da kusan biliyan 900
mana sahabi
2020 budget da aka yi bashi kawai debt service da za a biya provision a budget din 2020 trillion biyu ne da biliyan 450 aikin da za a yi matalaka trillion 3 da dan wani abu ne misali
bari mu je wurin Hajiya Saratu mu dubi ana maganar Hajiya ku kuna kallon yadda kasa ke tafiya da kuma yadda ake da bukata na ƙara inganta wannan kasa saboda kuna cikin wanda kuka yi kuka a baya cewa babu ayyukan cigaba to yanzu ana ta samu kuɗi da aka kawo cigaba kuma ana kukan bashi ya ci kallu bashin na Hajiya Saratu
to in an so bashin ma me za a yi da shi wai
inganta kasa
inganta kasa shekara biyar da ya wuce basu inganta mana kasan ba sun ga halin da ake ciki basu gani ba sun ciyo in can ba su kan basu biya ba shine suke so su kara daura ma wani bashin a Najeriya kenan duk wanda yazo ma kenan shi ma ba abinda zai iya yi sai dai ya dinga biyan mana bashi ba su da wani aiki ni ban ga wani aiki da aka yi guda biyu ko uku wanda za a ce gashi an yi ta a gwamnatin APC ba
ina maganar da ake na wannan hanya da ake ganin tintin fil a zartun lokacin soja hanyar Abuja zuwa Kano yanzu gashi ana kafce ta ana yin sabuwa
idan hanya za a yi hanya akan lokaci mana mutum dubu nawa suka mutu har wani sojan haya suka dauko a lokacin rana wata ta Laraba da akai wannan goslo din na kwana sai tun daga Abuja ta ho sai da ne kwana ɗaya da wuni ɗaya akan hanya suka dauko wani sojan haya wai shi dan ai na fito a nagarta ne magana yace wai hanyar nan wai ba yan custom bai custom ne suka fito hanya wai a ce custom ne za su fito mana tsakiyar hanya wai suna binciken mai daukar buhu ɗaya na shinkafa wani wace irin bala'i ne buhu ɗaya na shinkafa mutum dubu nawa suka yara nawa suka fada a gurin suka sumi saboda ruwan ma da zamu naira 50-50 muka dinga siyan fiyo wata wannan haka ake gyara
ai duk wannan matsanancin rayuwar da matsalolin da kuke gani ake so a ciyo bashin dan a inganta kasar
kash ni in kana maganar bashin na zuciya ta kara fitin abin nan take saboda menene zai sa a ciyo bashin wai da abu da aka ciyo ba ai komai bane sai yanzu za a kara ciyo mana bashi a daura mana wata masifa kenan wanda yazo gaba kenan kaga ba abin da shi ma zai mana sai dai ya biya mana bashi ko in kuma mai zuciya irin tasu ce shi ma bashin zai kara ciyo mana shikenan mu an gama da mu an kashe mana kasa
amma ana cewa bashi hanji ko a daidai kuma mutane bare kuma gwamnati an ce duk duniya fa ba kasar da ke rayuwa ba bashi
kwaita akwai kasashe da yawa wanda suke rayuwa babu bashi koda za su ciyo bashin ma ba kamar irin haka ba ayyayi yawa da in ma an ciyo bashin mu bamu damu da bashi ba amma da ana gani abubuwan da ake yi ne mu ba za mu damu ba amma a ciyo bashin mu ba amma a maganin komai sai dai yasu su dinga kaso suna rabawa to kan me za a dinga ciyo mana bashi gaskiya bamu yadda ba
ku gamsu da abubuwan da akai a baya da ba su kan da karba ba
to wai me akai kai me akai a bayan
yanzu kike ce ba abin da akai a gwamnati irin na cigaba da ake gani a wannan kasa
su fito su fada abin da suka yi mana akan wannan bashin trillion da suke fada sai in banda wahala mutane suna wahala talakawa da suka yi jajirce suka zabe ku suna cikin wahala da masifu kala kala
je ya saru tukin dauko riga siyasa bari mu je wajen dan siyasa musamman ganin cewa kina magana cewa ina akai me akai alhajin Allah menene kuke ganin wannan kasa za ta amfana da shi akan maganar bashin nan
to alhamdulillah mun yanda masu magana suka yi maga bayanan su babu shakka kowa da ka je magana yayi shi ne a bisa kan hujjar shi da dalilan da yasa yake ma tunda aka fara siyasa dawowa jamhuriya nan da muke ciki babu shakka mu mun ga abubuwa na ci gaba a cikin wucin nan gwamnati fiye da gwamnatocin da aka yi su a baya tunda aka kirkire Najeriya ba a taba samun gwamnatin da ta tallafi manoma domin kokarin su tsaya da kafansu kamar wancan nan gwamnati akwai program wanda aka yi su akalla kusan kala 4 zuwa 5 wanda kuma al'umma ni na gani da ido na waɗanda suka je suka amso waɗannan abubuwa kuma wasu suka gudanar da aikace akan su na farko akwai fannin noman masara wanda mutanen mu sun shiga cikin wannan program sun amfana kai wakiliyan ma da take raba abubuwan ma irtidin wadannan ne. Sannan abu na biyu game da magana na titi wanda ya taso daga Abuja zuwa Kano. A baya ga wannan ma fa akwai daga Maiduguri zuwa inda misalin ake bukatan ya kai a arewaci da kudanci. Duka ana yin waɗannan aikace-aikace kuma an bar titunan nan sun lalace fa duka a baya. Shi kuma tunanin shi ne ya ga ya dace da cewa me za mu yi domin mu taimaka ma al'umman ƙasar nan su samu sauƙin rayuwa duk da an jefa mu a baya. Kuma wanda duk yake ƙoƙarin ya fito da kai daga cikin ramin da ka fada, to haka nan fa za ka yi haƙuri da irin turjiya da za ka iya fuskanta. Da yin da za a yi a fito da kai zuwa wannan.
Amma kana sare da wasu suna fargabar cewa ciwo bashi a narka shi a aikin da ba zai haifar da riba ba shi ma hadari ne.
Babu shakka akwai mafita game da wannan bashi da ake bukata a kan.
Me mafita?
Yana bukatan dukkanin dan Najeriya wanda ya daga kan shekara 30 da ya tsaya da kafan shi. Abubuwan da muke da su a baya ba su wadace mu ba. Ta yanda za a yi dan Najeriya ya tsaya da kafan shi. To kaga dole idan har kana son ka ƙara bunƙasa ƙasanka ko al'ummanka abinda kake da shi baye da yawa dole ka nemo rai idan har kana bukata. So don haka mu muna taya shi addu'a ne game da yanayin yanda yake tunani da ƙasan yake son ta zama.
Amma ba ku fargabar cewa yawan ƙaro bashin da ake kuma yana ƙara adadin kuɗin da ake warewa don biyan bashin?
To ai shi wanda duk ba zai mu'amala ma da bashi ba to ya koma gida ya zauna. Ita kasuwancin duniya ko kuma tafiyar da mulki na duniya dole sai da kuɗi sannan za a samu nasarorin abubuwan da ake bukata. Kuma baka isa ba domin kana shugaba ka ce dole duk abin da ka taso sai ka kai. Don haka mai girma shugaban ƙasa mu kiran da muke a gare ka, haka nan dama dukkanin wanda zai yi shugabanci dole shi ya rufe kunnin shi daya ya kuma bude daya domin jin koke na al'umma. Amma abin da kake bukatan ka yi ita ce ta nasara a ga mutanen ƙasa, to wallahi ka rufe idan ka kuma toshe dukkanin kunnuwan nan naka domin mu samu nasarar da muke bukatan mu samu.
Amma trillion 13 da ake maganar gwamnatin ba
11 ne
wanda Buhari ya ciyo? To amma
ita gwamnati ne ta gabata ita ne take da 9 ka fahimce ni? Ita kuma muka zo muka yi 11 abubuwan da muka yi.
Ai 25 da doriya ne yanzu daga ina sauran suka zo
22 da doriya ne a yanzu ne ake bukatan tala 28 misali da wani abu shine zai kai 50 da wasu ɗan dugunni.
Kun gamsu da abin da aka yi da bashin da aka ciyo?
Babu shakka
za a iya biyan bashi da irin wannan wurare.
Ai shi ba wai talakan ne ya biya ba, aya za a yi a kafa al'umma. Ita gwamnati ita ta san yadda take samar da kuɗaɗen da take yi har ta biya bashi. Mu talakawan da ke ƙasa misali ba dole bane mu tsaya mu bibiye waɗannan abubuwa. Amma mu muna ganin bambance-bambance masu yawa tsakanin gwamnatocin da suka gabata a baya da wanda muke da su a yanzu.
Hajiya Saratu, kun ji ba ku ne da maganar biyan bashi ba kuke ta ɗaga jijiya wuya gwamnati ta sai da ta biya bashin nan?
To aini abin ma ne ya daure min kai maganganun da yake yi, saboda ka san menene? To shekara 5 ba a ba matashi talakan Najeriya dama ya tsaya da kafafunsa ba da suka yi. To yanzu shekara 3 ne da ya rage za su ba mu dama mu tsaya da kafafunmu?
Hajiya, sai yaushe ne ƴan Najeriya za su gamsu da shugabanninsu a ba su dama maganar ciwo bashi da za a inganta ƙasar nan ya samu gindin zama tunda ƙasashen da suka ci goma suna karbuwa?
Maganar bashi mu ƴan Najeriya talakawan Najeriya wallahi ba ma san bashi, saboda abinda jiyar ta yi ba ta yi ba gobe ma ba abinda za ta yi.
Wai sani ko ku samu gara basa irin lokacin Obasanjo da aka nemo aka yafe ba su sukan ila nan kuma an gina ƙasa kuma ƙasashen duniya sun yafe muku.
Ka da kace lokacin Obasanjo kai ma ka faɗa da kanka lokacin Obasanjo a wannan lokacin ko an yafa bashin ba za su gaya mana an yafe ba. Wannan gwamnatin ko an yafe bashin ba za su gaya ba.
Amma wasu za su kila adawa ke don ana magana in dai karbuwa a duniya ne da kima da sanin ya kamata wannan gwamnatin tafi waccan da ke magana.
Ai mu ba adawa mu duk wanda ya san ANPP a tudun wada mu ya san mu ne masu son Buhari na farko, mu ne Buhari ma a zaria.
Sa ku gudan mai
abin da ya sa muka gudan mai duk irin wa'annan abubuwan da muka yi tunanin cewa Buhari Buharin nan ya zo masha Allah mun ce sai Buharin nan ya zo to zai sa a samu canji fiye da na da to sai muka ga gara ma na da din na ce to gara ma mu tattara kayan mu koma na da din mu haɗe mu dawo mu yake shi
amma ba ku ganin an kawo lokacin da in ɗan ƙasa suka yarda da shugaban su za su yarda duk abin da yayi akwai hangen da yayi tunda an ce abin da babbai hango yaro ko ya hauri mai ba zai hango ba
da kana magana da ni ba yanzu ba ni wallahi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kunya ya bani 2011 wallahi kuka yake yi tunda ya hauka taba ganin yayi mana kuka akan bala'in da muke ciki a sace mana yaya kanni yunwa kalla kallan masifiu ka taba ganin ya fito yayi mana kuka amma yayi kuka lokacin da Obasanjo ya mai da shinkafa dubu taliya dubu nawa ne ko shinkafa nawa yazo yace za ta koma naira 1,500 ashe tiya yake nufi
ta kai da na ikrar da tawagar sa Yanzu kuma za mu so jin ra'ayoyinku masu sauraro tare da shawarwarin da za ku bayo shugabanni gaba da wannan batu. Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-2655. Kafin nan a shakata da wannan wakar.
Da Allah ba mai dumu du ba mai an cuce mu dumu du an cuce mu ba mu da aiki dumu du ba mu da aiki ba a ba mu dumu du ba a ba mu mun ba su da Allah dumu mun ba su da Allah sun mai da mun zama dolo dolo ba mu da komai mu da iyaye sai dai kallo kallo ayyayen su sun gamu
to na farko ga dai kiran mun samu daga wane ne ma tukunna daga ina ake kiran kuma
sai ku araba asara ne ina kiran ku daga Bayelsa
Bayelsa to shau mana sauraron ka menene ra'ayin ka game da wannan batu da ake magana na cin bashi
mu wannan cin bashi ba mu goyi bayan shi ba
saboda
in ka dubi a Lagos Jiha Lagos ana tunanin ta yi ko wata jiha a Najeriya tara kuɗi da shiga. To a bashin da ake bin su wallahi in za a tsaya a kwatanta wallahi suna yi masu state uku kananan state suna yi musu albashi. Bashin da ake bin su mu mai dada wanga bashin da Buhari yake so ya ci ba. Ba mu goyi bayan wannan abu ba wannan ana so a lalata muna ƙasa ne bayan ya tafi. Don wanga ba shugabanci bane na tsakani da Allah.
To na Bayelsa mun gode kwarai da gaske da.
Yanzu kuma bari mu tafi jihar Kaduna. Wa yake kan layi daga Kaduna?
To a Hajja barkanku da al'asari a yammacin sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Murtala ka ji maudu'in namu na yau.
Mun ji to kin ga da dai gwamnatin nan ba ma tambayan can an ce ka za mu ce me za a yi amma zan fara tambaya saboda ta ƙara shekara 5 kusan yanzu shekara 3 ya rage do kuma har ba wani abu da ya canza yanzu ban dauke miki misali akan wuta in ta ni ne zan ce kwata kwata kar a ce bashi tunda wannan gwamnati ta zo wallahi tallahi wuta ban ga canji ba bayan ma na gani da gwamnatin da ta gabata wannan bangaren kika zo wata board wannan wata board ruwa sai a shi wata 2-3-4 ba ba da le kofanfan ka ba kin gani yanzu ga hanyar mu nan nan daga nan Kaduna ga nan Abuja junction ta hanyar Zaria kota kota hanyar nan a fafashe ki kin ga ba a gyara ba ya ma ci da wancan gwamnatin lallacewa to da a ce sun gyara sai mu ce yayi amma muna tambaye su me za a yi da shi budget da ake na shekara 5 kudin tun daga nan suka mulki ba samu kwandala bane shi sa ba shi aiki ba in kuma an samu me ake da su kin ga ba dalilin da za mu ci a ciyo bashi
to Allah ya murtala mun gode kwarai da gaske wato ka dauko bayani mai tsawo kwarai to da ga wani daga kan daga kwara wani ne akan layi da kwara
assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Jalla Garba Dinawa daga nan kwara to a gaskiya ni a ra'ayina gaskiya ba mu goyon baya da a ce wannan bashi sai dan muka duba Allah Najeriya Allah ya mata arziki kuma kasa ta mai wadata da tattalin arziki bai kamata ba in an kaji hanyoyi na shiga muna da hanyoyin da mu za mu samu kudaden shiga waɗanda za a wa jama'a aiki
to na kwara to shi ma ya dauko bayani amma wayan dai ta kazi
yana shaki wallahi
kana tare da mu
shi ma ya dauko bayani layin ya
layin ya shake duk da kire ga lokaci kuma dai bai ba mu hadin kai ba lokaci ya zo
kashi
kware daga sikiro masu rawa nan maka karshen shirin namu na yau yanzu a madadin wanda ya taimaka ya bada umarni Daniel Brown da ma engineer mu ta yau Nashwan sai kuma wata taimaka muka gabatar muku da shirin
Aisha Mu'azzam
tare da ni Sarfil Hashin Gumen nake cewa sai kuma gobe idan Allah ya kai mu muka sance lafiya
Shut it.